Rien ne me branche, animé que par les deux roues. Baby girl, c'est grâce à toi que je viens debout. Je ne veux pas me séparer du toi, influence tout. Oh, baby, oh, qui t'es belle. Pour toi, j'ai désiré un amour, le prix Nobel. Prends-moi ton nom, c'est celui de mon futur label. La réponse de tes lèvres.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba. Da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na yau Alhamis 25 ga watan Yuni. Kafin ku ji abin da muke tafata su, ga kanin labarai.
Shugaban hukumar lafiya ta duniya wato WHO Tedros Ghebreyesus a jiya Laraba ya faɗi cewa adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a faɗin duniya ka iya kai miliyan 10 a mako mai zuwa. Wani rahoton asusun bada lamani na duniya na IMF ya ce tattalin arzikin duniya zai fuskanci koma baya da kashi 4.9 cikin 100, abu mafi muni da aka taɓa gani tun bayan yakin duniya na biyu. Haka zalika, wani rahoto na ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce duk da manyan nasarorin da aka samu akan 'yan kungiyar ta'addanci, har yanzu an gaza magance bazuwarsa a faɗin duniya.
Kanin labarai kenan. A cikin shirinmu na yau za ku ji cewa babban hafsar rundunar tsaron Najeriya ya gana da baki ɗayan hafsoshi da shugabannin kafofin tsaron ƙasar akan matsalar tsaro da ke ci gaba da taɓarɓarewa a ƙasar. Sannan za ku ji cewa rundunar tsaro da ba da kariya ga al'umma ta ƙasa, wato civil defense a jihar Nasarawa, ta ce ta cafke mutumin nan da ake zargi da yi wa wata jinjira 'yar watanni 3 fyaɗe. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafe da shirin domin iyali. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Shugaban hukumar lafiya ta duniya wato WHO Tedros Ghebreyesus a jiya Laraba ya faɗi cewa adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a faɗin duniya ka iya kai miliyan 10 a mako mai zuwa, ƙari mai yawan gaske daga miliyan 9,300 da aka sanar ya zuwa yanzu. Yankin Amurka na Latin ya zamo sabon yankin da annobar sabuwar cutar ta coronavirus ta fi kamari, inda adadin mace-macen da aka samu ya zarta 100,000. Kodayake, Amurka na ci gaba da kasancewa a gaba a adadin masu cutar a duniya, inda aka samu fiye da mutum miliyan 2,300 da suka kamu da cutar, kashi ɗaya cikin huɗu na adadin da ake da shi a faɗin duniya, a cewar ƙididdigar jami'ar Johns Hopkins. Har ila yau kuma, Amurka ce kan gaba a mace-macen da aka samu, inda sama da mutum 121,000 suka mutu a ƙasar. Tattalin arzikin duniya zai fuskanci koma baya da kashi 4.9 cikin 100, abu mafi muni da aka taɓa gani tun bayan yakin duniya na biyu. Asusun bada lamani na duniya da ake kira IMF a takaice ne yayi wannan hasashen a jiya Laraba a rahoton da ya fidda game da tattalin arzikin duniya. A sabon bayanai game da rahoton wanda ake kira WEO a takaice da aka fidda a watan Afrilu, asusun na IMF ya rage hasashen haɓakar tattalin arzikin duniya da ya yi sakamakon ɓarnar da annobar cutar coronavirus ta janyo a kan tattalin arziki. A karon farko, asusun na IMF ya yi hasashen cewa duka ɓangarori za su fuskanci koma bayan tattalin arziki a shekarar nan ta 2020. Rahoton ya kuma yi hasashen cewa kuɗin kayayyakin da ake sarrafawa a duk shekara a Amurka zai ragu da kashi 8 a cikin 100 fiye da hasashen da ya yi a watan Afrilu na kashi 5.9 cikin 100. Ga ƙasashen Turai kuma da ke amfani da kuɗin euro, rahoton ya ce za su fuskanci koma baya da kashi 10.7 a cikin 100 ta ɓangaren kuɗin kayayyakin da suke sarrafawa a duk shekara. Rasha da Saudiya, manyan ƙasashe biyu da suka fi sarrafa mai a duniya, su ma za su fuskanci koma baya, inda Rasha za ta samu kashi 6.6, Saudiya kuma 6.8 cikin 100, a cewar rahoton na IMF. Duk da manyan nasarorin da aka samu akan 'yan kungiyar ta'addanci kamar na IS da Al-Qaeda, har yanzu an gaza magance bazuwarsu a faɗin duniya. Ɗaya daga cikin abin damuwar da aka gano kenan a sabon rahoton na gwamnatin Amurka game da ta'addanci. Binciken da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi akan ta'addanci wanda aka fidda a jiya Laraba ya yaba da manyan nasarorin da aka samu a kokarin da Amurka ke yi na magance ta'addanci, duba da nasarar da aka samu wajen murkushe daular ƴan kungiyar IS a Iraq da Syria da kisan tsohon shugaban kungiyar IS Abubakar al-Baghdadi da kuma kisan Hamza bin Laden dan Osama bin Laden wanda ya kirkiro kungiyar Al-Qaeda. Sai dai har yanzu rahoton ya gano cewa duka waɗannan nasarorin ba su isa ba. Rahoton ya ce duk da nasarorin da aka samu har yanzu ana ci gaba da fuskantar mummunar barazanar ƴan ta'adda.
To madalla, an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, babban hafsar rundunar tsaron Najeriya ya gana da baki ɗayan hafsoshi da shugabannin kafofin tsaron ƙasar akan matsalar tsaro da ke ci gaba da taɓarɓarewa a arewacin Najeriya. Wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina ya haɗa mana rahoton.
Navy Commander Abdulsalam Sani na hedkwatar tsaron Najeriya ya min ƙarin haske akan makasudin wannan taro na manyan hafsoshin sojojin Najeriya.
Wannan taro da aka yi na Majalisar Tsaro ta Ƙasa ƙarƙashin babban hafsan sojojin Najeriya, wato General Abayomi Gabriel Olunishaki, an yi shi ne domin samar da wata sabon mafita ta wajen harkan tsaro ta Najeriya. Kuma wannan abu insha Allah za a cimma burinsa nan ba da daɗewa ba, musamman abin da ya shafi harkan tsaro a wato arewa maso yamma, wato Northwest, musamman garin Katsina da Zamfara. Ana kokarin ganin cewa an cimma wannan guri nan ba da jimawa ba kadan.
Sa'o'i kadan da kammala wannan taro ne kuma rundunar sojojin Najeriya ta bada sanarwar tura ƙarin jiragen yaki a jihohin Katsina da Zamfara, tare da kaddamar da wani sabon farmaki mai take Operation Wutar Daji. Ƙari akan farmakin nan mai take Operation Hadarin Daji. To amma duk da wannan hoɓɓasa na sojojin Najeriya, mutanen jihar Zamfara na cewar aika-aikar 'yan bindiga daɗi a jihar tasu abin sai abin da ya yi gaba. Ibrahim Janyau da ke jagorantar wata ƙungiyar samar da zaman lafiya a jihar ya ce a halin yanzu 'yan bindiga daɗi har ma sun fara sanya haraji ga wasu daga cikin mutanen ƙauyuka a jihar.
San wannan lamari na 'yan bindiga a yankin arewacin mu gaskiya ya yi tsamari sosai yanzu halin da ake ciki. A bisa kwanakin baya da muka yi magana cewa sojoji suna kai musu farmaki, gaskiya al'amarin kamar an tono su. Don kwanan baya abun sai daga yamma zuwa dare har safe ne suke. To yanzu abun ya kai da safe ma su shigo, da yamma su shigo, da daddare su shigo. Baya haka nan sai in kun yarda da abinda suka kawo muku tsari na yadda za a ku ziyarci gonakinku, sun samu su jangali na cewa kowa sai ya haɗa wani abu an ba waɗannan 'yan bindiga, sannan mutane za su ci gaba da zuwa gonakinsu ko kuma su yi wasu al'amuran yau da kullum. Kasuwanni sun bacci yanzu haka, ina mai tabbatan ma akwai mutanen yankin sabon birnin Gubir, garin su, garin Idi su, Garbadawa su, Kungo Idi da wasu ƙauyuka da azzagaye da Susu Bagari da na Hwaɗo cikin Shinkafi local government, gaba ɗaya al'amarin ya ɓaci ba cewa komi.
To ko me gwamnatin jihar Zamfara za ta ce akan haka? Zailani Baffa mataimaki na musamman ne ga gwamnan jihar Zamfara.
Muna sane da shi saboda ko kwanan baya ka sani cewa kofin yaɗa labarai sun faɗi duk abubuwa cikin jihar Zamfara, kamar yadda ya kamari a jihar Katsina da sauransu. So abu ne wanda yake ba wai abu ne da ya shafi Zamfara kaɗai ba, abu ne wanda ya shafi har da makwabtanmu Katsina, ya shafi Sokoto, ya shafi Kebbi, ya shafi Kaduna, kuma abu ne wanda yake kasan shi ya sa ma har shugaban ƙasa ya sa kai nan shi wannan safari na yakin yaki da 'yan ta'adda din nan daga jihar Katsina wanda zai shafi dukkan jihohin arewa maso yamma. Kuma ya kasance wato har suka fara wannan operation, to ka ga wannan farmakin zai iya baza su wanda suke wani jiha su ma shigo cikin Zamfara.
Akwai kwalfin da ake cewa waɗannan 'yan bindiga daɗi har sun fara sanya ma wasu daga cikin mutanen jihar Zamfara haraji, dole sai sun biya kafin su bari su yi noma ko kuma su zauna lafiya. Kuna sane da wannan al'amarin?
To gaskiya abin da zan gaya maka iya sani na ni ma a cikin kafafun yaɗa labarai nake jin wannan korafi ɗin. Abu ne wanda yake shi mai girma gwamna abin da zai a gwamnatance a matsayin sana chief executive daban yake, abin da kuma jami'an tsaro za su yi daban yake.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam ta dawo da ci gaban labaran duniya.
Asara ko rashin da kasar Jamus za ta yi zai zama riba ga kasar Poland. Makasudin sakon shugaban Amurka Donald Trump kenan a jiya Laraba, a lokacin da yake bayani a gefen shugaban Poland Andrzej Duda yayin da ya tattauna akan tura dubban sojojin Amurka wasu kasashen Turai. Ta yiwu Amurka za ta kwashe wasu jami'an sojojinta daga Jamus ta kai su Poland, abinda Trump ya tabbatar kenan a lokacin da yake amsa tambayar wani dan jarida a wani taron manema labaran haɗin gwiwa da aka yi a fadar White House. Za mu fara rage sojojinmu a Jamus, a cewar Trump. Gwamnatinsa na shirin rage dakaran da aka girke a Jamus na dindindin daga 34,500 zuwa 25,000, a kuma maido da wasu gida, wasu kuma a tura su wasu wuraren duk dan aladaptar da Angela Merkel saboda kin biyan abin da shugaban na Amurka yake kallo a matsayin haƙƙin Jamus na yarjejeniyar kungiyar NATO. Da taimakon Amurka a makon da ya gabata, kungiyoyin Kurdawa na Siriya suka sanar da daukar matakin farko a kokarin tafiyar da harkokin arewa maso gabashin Siriya. Tun daga shekarar 2012, yankin da galibinsa Kurdawa ne ke karkashin ikon ƴan kungiyar YPG da bangaranta a fagen siyasa, wato jam'iyyar PYD. NYPG su ne suka fi yawa a rundunar dakarun SDF da Amurka ke marawa baya. Dakarun SDF sun kasance kawaye da Amurka a yakin da suke yi da mayakan IS a Siriya. Bayan waɗannan kungiyoyin, kungiyar Kurdawa ta ENKS da ke Siriya ita ma wata kungiya ce da ta kunshi jam'iyyun siyasa da yawa. Kungiyar ta ENKS ta nuna rashin amincewarta da kungiyar PYD da kuma gwamnatinta a arewa maso gabashin Siriya. Jami'an Amurka na fatan bangarorin biyu za su kawar da bambance-bambancen su mai da hankali akan inganta shugabancin yankin a kasar da yaki ya daidaita.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dindindin tsaro da bada kariya ga al'umma ta ƙasa, wato civil defense a jihar Nasarawa, ta ce ta tatte mutumin nan da ake zargi da yi wa wata jinjira 'yar watanni uku fyaɗe a garin Adoji da ke jihar Nasarawa. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana da rahoton.
Rundunar tsaro da bada kariya wa al'umma ta ƙasa, wato civil defense a jihar Nasarawa, ta ce ta shafke Amadu Yaro da take zargi da yi wa wata jinjira 'yar watanni uku fyaɗe. Rundunar ta ce wanda take zargin Amadu Yaro mai shekaru 27 ya amsa laifinsa na yin fyaɗe wa jinjirar 'yar watanni uku da haihuwa a garin Adogi da ke kudancin ƙaramar hukumar lafiya a jihar Nasarawa. Kwamandan rundunar civil defense a jihar Nasarawa, Muhammad Gida Dufari, ya ce wannan shine karo na hudu da wanda ake zargin ya yi wa ƙananan yara fyaɗe.
Bayan abun ya auku ranar 27 ga watan Mai na wannan shekara, misalin wata da yake nan da ya wuce. Ba mu samu labari ba sai satin da ya wuce nan. To daga nan sai muka je muka samu iyayen a Doki, sai suka tabbatar mana da labarin gaskiya ne, cewa lallai an lalata musu yarinya. Shekaran jiya da ƙarfe 2:47 na dare sai muka kama shi kusa da Akwanga. To kuma da muka fara bincikensa sai tabbatar mana da haka ne. A bincikenmu wannan shine lalata na hudu wanda ya yi. To yanzu mun kama shi kuma har mun kai shi kotu yau.
Uban jinjirar Ali Hajimu ya yi ƙarin haske.
Ya tana da kai ta makamin kan biyun ku ne da dare. Daga wannan lokacin da wani yarinya ta farka baki ta gaba daga yarinyar da ba. Aka ba zama neman yarinya. To a handa makaranta da aka janka kami na yarinya. A cikin wani kango kwaluwa sai ga a yarin ya rage Allah mata rayuwa. Sai ya zaba jikinta sai suka bincika sai kawo ta asibitin ma nan. Daga ta su wasiya ba. za ka yi ta speciali a lafiya. Ɗaya waye kama suka duba hanya suka ce kai aikin na bukar fansu kan wata wajika suka tura su jas ka suka ci gaba da mata aiki.
Shugaban ƙungiyar 'yan jarida mata reshen jihar Nasarawa Hadiza Umar Aliyu ta ce tun lokacin da suka samu labarin fyaɗen suka ci gaba da fafutukar ɗaukan labarai da zai fargar da hukumomi su ɗau mataki.
Mun ci gaba da bibiya domin gwamnati ta ɗauki matakan da ya kamata a yi bincike domin ganin cewar lallai an fito da wanda ya aikata wannan abu.
Shugaban ƙungiyar lauyoyi mata a jihar Nasarawa Alu Justina Alkali ta ce za su bi diddigi har sai an hukunta wanda ya yi wannan mummunan aikin.
Akwai dokoki da yawa da na yara da na kasa gaba ɗaya wanda zai kwace ma wanda aka mata fyaɗe yancinta. In suka gama investigation ɗinsu za su kama na wannan case file a Ministry of Justice kuma gaskiya Allah ya yarda za mu yi so that victim ɗin ta samu justice.
Kwamishinan harkokin mata da walwalar jama'a a jihar Nasarawa Halima Jabiru ta ce gwamnati na kan kafanta wajen ganin ta kau da wannan mugun ɗabi'a na yin fyaɗe.
Dukkan da aka establish a Nasarawa ta ministry ina ba za ta bari ba, muna son hukunci mai zafi.
A halin da ake ciki dai bayanai na nuni da cewa Rukayya Aliyu jinjirar da aka mata fyaɗen tana samun lafiya bayan aikin fiɗa da aka yi mata a asibitin koyarwa ta jami'ar Jos jihar Filato. Zainab Babaji, Muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka huiba
masu saurara. Assalamu alaikum, barkamu da asuba. Lady Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawalta muku, yau shirin domin iyali ya gayyaci matasa domin tofa albarkacin bakin su a yunkurin da ake na neman hanyar shawo kan matsalar fyaɗe da tabuwaye al'umma a Najeriya. Abin da ya sa mata gudanar da zanga-zanga a birane da dama na ƙasar. Banda haka kuma lamarin ya sa aka kakkafa ƙungiyoyin fafatuka da tada tsanin al'umma irin na waɗannan matasa. Matasan da wakilinmu Baraka Bashir ta tattauna da su sune
Zainab Nasir Ahmad, founder ta Saving the Women and Girls Initiative,
Salim Wada Usman, Chief Executive Director na Rescue the Women Foundation Riofo,
Ibrahim Bala, member Rescue the Women Foundation,
Safiya Daba, member Save the Women and Girls Foundation,
Zulaha Yus Anjuma, member Save the Women and Girls Foundation.
Ga kuma tasa ga wannan matsala ta yawan fyaɗe, kullun yana afkuwa. A ganin ku me yake kawo wannan matsala ta fyaɗe?
Eto, kamar ni ta bangare na, gaskiya ina ganin shi a matsayin dama can yana faruwa, kawai dai sani ne ba ai ba. Kawai yanzu lokaci ne yayi wanda mutane sun ga cewa sun gaji, dole ya zama dole mu fito mu saka boys ɗin mu don ganin an magance wannan matsala. Kuma babban abin da yasa abin yake ƙara yawa saboda in ya faru ana yin shiru ana rufa-rufa, musamman a wannan society din ta arewacin Najeriya da muke ciki. Idan an ce an yi rape za a ce ai hakuri a ban maganan ka daga, saboda tsangwama za a duka wa yarinyan da sauransu, to iyaye za su rufe magana. Kuma mahukunta su ma ba su fito da wata kwarar doka mai tsauri wadda in aka yanke wanda ya aikata abin zai sa wasu su ji tsoro ba, to wannan abin shi yasa abin yake ta karuwa. Ni dai a gani na kenan.
To kamar yadda Zainab ta faɗa, tace abin yana ta faruwa lokacin mutane da ba su sani ba sun yanzu. Abin yana ta faruwa kuma an sani, yanzu lokaci ne da insha Allah mafita ta riga ta zo. Tunda ina ganin tun daga case din ita student, wata student da take yuni Ibadan, daga case din ta ne abin ya fara tasowa, mutane suka fara ganin lokaci yayi da ya kamata a samu abin da za a yi da addini aikata shi, ko a san yadda za a rage ba kamar da ba.
Abin da nake so in ji, menene yake haddasa wannan yawan fyaɗe din. Shin son zuciya ne, rashin ilimi ne, ko menene?
Abubuwa da yawa, kuma son zuciya da rashin ilimi suna abubuwan daga cikin wanda suke sa abubuwan suka yawaita yanzu. Na dai idan kika duba, akwai abubuwa na tsafe-tsafe, za ki ga babban mutum 64 years 70 something ya samu yar 6 months to 1 year 2 years ya aikata mata wannan.
So in kika duba wannan,
wasu tsafi ne, wasu kuma son zuciya ne da wani abu da suka believe in akai. Kuma wannan abin ya zama kamar annoba, just like a disaster a yanzu abin da ake fama da
shi.
Tunda yana yawan afkuwa. Kamar mu zamu ga miki muna da cases da dama da muka sani tun ba yanzu ba. Amma yanzu muna jin daɗi da lokaci yayi, kowa ya gane abin da ke faruwa, kuma kowa yanzu ya tashi yana so a kawo ƙarshen wannan.
To irin cases din da kuke samu ne kuka gano cewa misali idan dan shekara 60 yayi wa ai shekara kasa da shekara ko shekara uku.
Eh, definitely idan kika samu dan
nan arewacin Najeriya?
A nan arewacin Najeriya akwai su, akwai yar wata 8, akwai yar wata 6. Duk kowa ya sani wannan, akwai a gidajen radio da gidan talabijin da an faffada irin waɗannan cases ba. Akwai a can kudancin Najeriya ma irin waɗannan cases din duk sun faru, da zaki ga dan shekara 60 70 dona biya samu yar shekara da wata 6 wata 8 ya aikata fyaɗe akan ta. So idan kika duba dan shekara 70 da yar wata 7 ko wata 8 ko shekara 1 zai fara zuwa kanki, ida tsafi ko kuma bashi da hankali.
Abin da za ki duba shi ne idan kika kai, na kaba kai ziyara gidan prison akan irin wannan case rape din, za ki ga yawanci zan iya ce miki 75% na waɗanda suka aikata laifin yawanci tsofaffi ne. Yawanci tsofaffi ne. Inda kika ga wanda aka ce crime din shi rape ne, za ki gan shi irin ya ɗan dattijantaka. To wannan abin sai ya zama abin wani ɗaurin kai, sai har na fara tunanin cewa to menene makasudin abin da yake janyowa. Za ki ga ko uba yayi wa ƴaƴansa, ko akwai wani ma kids da nagari kaka ne ma yayi wa jikokinsa,
yayi
wa jikarsa.
Kuma kin ga akwai wasa tsakanin,
yawa akwai wasa tsakanin jika da kaka. To kowa wannan abin sai ya sa na ji cewa kenan ma gaba ɗaya mata dai ba sa cikin nutsuwa a irin wannan zamanin, tunda babu wanda zaka je gurin sa ya zama cewa hankalinki a kwance yake, zaki iya rabuwa da shi. Indai har zai iya faruwa tsakanin ɗa da uba ko jika da kaka, to kowa ma za ta iya faruwa da shi kenan. Kuma ni san zuciya a guri na shine babban makasudin, ko ma tsafi ne ko ma menene, san zuciya shine babban abin da yake jawowa.
To ana ta fyaɗe-fyaɗe, shin ba kya ganin akwai laifin iyaye mata daga gida, kila ba sa sa ido ne ko ku ba sa ba yaran su tarbiya?
Ni dai gaskiya a ganina da akwai matsalan iyaye, musamman ma wurin tarbiyantar da ƴaƴan maza. Dan yawanci in kika ga aminci arabacin Najeriya, in za a yi tarbiya ko za a yi wa ƴaƴa kwada, an fiye wa mata. Mace za a ce miki in kika fita ki dawo akan lokaci, a baki time, a baki schedule, ga irin kayan da zaki sa, ga abin da zaki. Amma maza nobody cares. Mace kawai sai namiji kawai in ya fita ya ce baba zan fita, to shikenan ya fita. Me bi ba zai ƙara dawowa ba sai washe gari. Ko ya dawo cikin dare ba mai tambayan shi, ba mai ce mai ina ka je, zuwa yi abokaninka, ba wani question, ba tambaya, ba komi. So tarbiyyar mazan, yawanci mazan mu yanzu is left kawai su je duk abin da suke so su yi, ba mai kallon su, ba mai musu faɗa. Duk abin da suka ga dama suke yi. Amma mata an sa musu irin wasu irin yawwa, an sa wa mata.
To ai dama mata dole ne a sa musu takunkumi. Gaba ɗaya mu mun riga mun sani mata, yara da mata gaba daya su ne the most vulnerable people a society, sannan kuma they are very delicate. So tamkar kwanci,
because kawai yanda ake kallon su ne yasa aka maida su waka. Kuma abin da aka sa musu ne tun suna yara, ana nuna musu cewa kullun su a wahale suke, kullun a ƙasa suke, kullun ba za su iya ba. To shine abin yake zama a jikin su, but we are not vulnerable.
Ga bakin ta yana da
ai wannan trauma inda aka sa mun, tabbas in ji Zainab tun muna yara, duk abin da ya faru da keke mace ce ba za ki magana ba, wani abu ma ba za ki magana ba, kwata-kwata ba ki kai ki magana ba, kuma kai da hakkinka. Amma sai a ce na maza su za su yi magana, namiji kullun shi a bayan shi ake.
To wane ne ya kamata ya sa ido ya tsaurara akan cewa ya sa wa ƴaƴansa maza? Shin uwa ce ko ko uba ne?
Ai duka ina da magana, kamar lokacin da Zainab ta yi magana dazu ta ce kusan 75% na wanda suke rape
kaso 70
sun riga sun shekarun su ya riga ya ja. To kin ga babu maganar a ce wai yaro ne saboda ba a bashi tarbiyya ba ya je ya rape din wata, saboda bazan iya tunanin, bazan iya, excuse me, bari in gama, saboda ban taba, ni bazan iya tuna lokacin da na ga wani dan shekara 25 zuwa kasa da ya rape din wata mace. Ana samu, but is very rare, bashi da yawa, ko ba haka bane. Ana amma yawanci, ko ni ma da naje prison na ga waɗanda suke rape case din su, yawanci manya-manyan mutane ne da ya age men.
To ba ka zato kila an saka su a prison ne sun dan jima har suka manyanta?
A'a, ai zaka bibiya ka tambaya me ya faru.
ko ba ga bane ya akai wannan yazo prison a matsayin sa na dattijo
maganar nan tun daga farkon tarbiyyar ne abin ya lalace
abin da nake so in ga muku anan shine dole ne a ba mace tarbiyya whether you accept you guys are vulnerable or you are not mace dole a ba ta tarbiyya sosai fiye ma da yadda ake ba wa namiji sosai yana da kyau sosai saboda mace kake manta za ta haifi yaya akwai mutane shi kanshi mijin in ta aure shi controlling din shi take in ma tarbiyyar shi bai kamata ba mace a matsayin matar shi za ta seta shi yadda ya kamata so mace tana buƙatar tarbiyya duk abin da muke so mu faɗa anan shine ana samun yawaita fadi a gabaɗe Nigeria more especially arewacin Nigeria kuma abin da muke so mafita kuma abin da muke so shine iyaye kamar yadda kike magana suna da matukar rawa da ya kamata su taka akan ƴaƴan su gabaɗaya wala namiji ce wala mace ce kuma dole su sa ido sosai akan ƴaƴan su mata tun daga lokacin da su basu ma yi wayo ba movement din su aikin su fitan su da daddare har ma wacce za ta wayo ta kai matsayin ya kamata da tsaya da saurayi a kofar gida ya kamata su sa ido
akai yanzu iyaye ba sa waɗannan abubuwan kenan
ana yi amma kuma magana gaskiya ya ragu ba kamar da ba inda a ce iyaye za su dage su dinga tunanin irin wannan abin zai iya faruwa ko da ƴansu ta kai shekara kaza to zaki ga sun dage sun ci gaba da ba su tarbiyya yadda ya kamata
da sai na yarda da abin da ya faɗa
na yarda sannan wasu iyayen matsalan da ake samu suna daukan talauci a matsayin abin da za su kare kansu su fita su bar yara su dinga tafiya talla mun sha zuwa CEO aka ji baba ta ce muna barin su tafi talla saboda bamu da abin da zamu ci so sun dauki
mun sha hana su mai da cewa ƴaƴan ne za su ciyar da su
suna cewa in ba su fita talla ba za su samu abin da
akwai cases da dama da muka samu da cewa ƴaƴan su suke ciyar da su suna dora musu talla su je su yi sana'a wasu kuma za a tura su makwabta su wanke-wanke a wanke-wanken nan sa gama shine za a ba su abinci da dan kudi su da su ciyar to kinga can gidan da take zuwa take aikata ko take sallah ko take yayi baka san irin wayan da suke haduwa da su ba mu akwai mutanen da dayawa muka yana talla kuma har yau har gobe mu muke ciyar da su
amma Salim ya kamata ka duba shin su ba su da ƴaƴa maza ne irin waɗannan iyaye mata
wannan da shi shine
san da ake nunawa a cikin society din mu na wani abin da ya shafi wahala ko na duk wani abin da mace take dorawa shi kuma namiji an bar shi ya yi rayuwar
sa so matasa sun koro bayani sai dai kash lokaci ya kawo gaba sabili da haka tilas mu jabirki nan sai ku tare mu shirin namu na mako mai zuwa domin ci gaban wannan muhawara kafin nan a madadin bakin namu Zainab Nasir Ahmed da Salimu Da Usman da Ibrahim Bala da Safiya Daba da kuma Zilahawu Dan Juma sai kuma wakilin mu Baraka Bashir da tattauna da su da kuma Chibahiro Dodone da daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shafin mu na internet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryen mu
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
Kuma dalla kafin mu karkare shirin namu ga labaran duniya amma fa a takaice
Shugaban hukumar lafiya ta duniya wato WHO Tedros Ghebreyesus a jiya Laraba ya faɗi cewa adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a faɗin duniya ka iya kai miliyan 10 a mako mai zuwa ƙari mai yawan gaske daga miliyan 9.3 da aka sanar ya zuwa yanzu Yankin Amurka na Latin ya zama sabon yankin da annobar sabuwar cutar ta coronavirus ta fi kamari inda adadin mace-macen da aka samu ya zarta 100,000 tattalin arzikin duniya zai fuskanci koma baya da kashi 4.9 cikin 100 abu mafi muni da aka taba gani tun bayan yakin duniya na biyu asusun ba da lamani na duniya da ake kira IMF a takaice ne yayi wannan hasashen a jiya Laraba a rahoton da ya fidda game da tattalin arzikin duniya A sabon bayanai game da rahoton wanda ake kira WEO a takaici da aka fidda a watan Afrilu. Asusun na IMF ya rage hasashen haɓakar tattalin arzikin duniya da yayi sakamakon ɓarnar da annobar cutar coronavirus ta janyo akan tattalin arziki. A karan farko asusun na IMF ya yi hasashen cewa duka ɓangarori za su fuskanci koma bayan tattalin arziki a shekarar nan ta 2020. Duk da manyan nasarorin da aka samu akan ƴan kungiyar ta'addanci kamar na IS da Al-Qaeda, har yanzu an gaza magance bazuwarsu a fadin duniya. Daya daga cikin abin damuwar da aka gano kenan a sabon rahoton na gwamnatin Amurka game da ta'addanci. Asara ko rashin da kasar Jamus za ta yi zai zama riba ga kasar Poland. Makasudin sakon shugaban Amurka Donald Trump kenan a jiya Laraba. a lokacin da yake bayani a gefen shugaban Poland Andrzej Duda yayin da ya tattauna akan tura dubban sojojin Amurka wasu kasashen Turai.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo muku ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu aljima da hantsi ƙarfi 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato ƙarfe 7 kenan agogon Ghana, za ku ji wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suke taimaka wajen kammaluwar shirin, musamman ma abokiyar aiki na da kaya na gabatarwa Maryam Dauda, da CD da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni, sai kuma injiniyan